wanda ya horewa bayinsa nau'i daban-daban na nau'ukan ayyukan alkhairi don kowa ya samu damar nau'in aikin da zai rika ya zama sanadi a gare shi zuwa aljanna. Muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Muna shaidawa annabi Muhammad bawansa ne ma'aikinsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ya ‘yan uwa masallata, satin da ya gabata mun karanta hadisi akan al’ummar da ta gabata na wasu mutane guda uku da suka shiga cikin kogo, ko muka ji yanda Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da su. Fa’idar da za mu samu a cikin wannan hadisin da muka karanta, na ɗaya za mu fahimci al’ummomin da suka gabata, al’umma annabi Isa, Musa, annabi Ibrahim da sauran annabawan Allah maɗaukakin sarki a shari’o’in da Allah ya shar’anta na tsarin gudanar da rayuwarsu, akwai shari’ar da ta shafe su wadda har yau mu ma tana cikin shari’ar da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana ita, amma tana tabbatuwa a gare mu ko ta zo ta hanyar wahayi ko ta zo ta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Matuƙar kuma ba a samu nassi da ya zamanto ya soke wannan shari’ar ba. Fa’ida ta biyu, za mu fahimci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin al’ummomin da suka shuɗe. Meye hikima a cikin wannan ɗabi’ar da suka yi da nau’in ibada da salon rayuwar da suka yi? Akwai abin ruko, akwai darasi, akwai abin koyi da za ka ɗauka sai ka ɗauki kyakkyawa daga ciki. Abin da aka ba da labari ya halakar da su, kuma sai a yi ƙoƙari a nisance shi. Fa’ida ta uku shi ne, shi ɗan Adam yana samun kansa lokaci bayan lokaci a cikin farin ciki da nishaɗi, kuma yana samun kansa cikin damuwa da ƙunci. To, abin da ake buƙata shi ne duk lokacin da wata damuwa ko wani ƙunci ya tinkare ka ko ka samu kanka a cikinsa, ba ɗan Adam ne zai maganin wannan ba, za ka maida al’amarin zuwa ga Allah, kamar yadda wa’yancan da kogo ya rufe suka maida al’amarinsu zuwa ga Allah. Fa’ida ta huɗu, za mu fahimci yadda ake buƙatar bawa ya zama mai gaskiya tare da Allah. Yani duk abin da ka nuna don Allah kake, to ya zama har ƙashin zuciyarka tsakaninka da Allah haka alaƙar take, kuma haka niyyar take. Kamar yadda sun yi wa'innan abubuwa, ba su san za ta taso ba, amma kuma ta taso sai ranar gaskiyar ta zo, sai kuma ranar da ake buƙatar yi don Allah ta taso. Kamar yadda da kogo ya rufe, ɗayansu yake cewa, ya ku abokan zama ko abokan tafiya, wallahi babu abin da zai fitar da ku daga cikin wannan kogo face gaskiya, da ka kowa ya addu’a da aikin da ya san ya yi shi tsakaninsa da Allah. A nan sai ta taso, shi yasa ake so mutum ya zama yana da wannan ajiya a tattare da shi. Fa’ida ta biyar, addu’a. Mutum yana iya yin addu’a ya yi tawassuli da ayyukan da shi ya aikata da kansa, aiki wanda yake na alkhairi. In an ce tawassuli shi ne neman tsani zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, to mutum zai yi tawassuli da aikin da ya aikata. Misali, zai yi tawassuli da sunayen Allah maɗaukakin sarki ko siffofin Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ya zo cikin hadisin Anas bin Malik, yadda Allah maɗaukakin sarki ta tabbata a gare shi, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da ya shiga wani ƙunci ko wata damuwa, yana kiran sunan Ubangiji, yana cewa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya kai rayayyen sarki. wannan yana tabbatarwa Allah wata siffa ta sa. Ya qayyum, ya wanda yake tsayayyen sarki, sai ce bi rahmatika astaghith, da rahamarka, da jin kayinka nake neman ceto, nake neman sauki a wurin wa? A wurin Allah madaukakin sarki. Wannan yake nuna aladabi in zaka nemi bukata a wurin Allah. Da Allah ya ce yana da sunaye guda 99, za mu ga in mun zo neman bukata ko za mu roki Allah da wannan sunayen, wanda ya haddace mai karantawa a takarda, sai jero 91 sai zo ya addu'a karshe. Ladabin tsarin ba haka yake ba. Kowane sunan Ubangiji yana da ma'ana, da ka bukatar da kake da ita za ka dan farata ne da wannan bukatar. Shi yasa ko a wurin zikiri wanda zai zo yana Allah 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 bai fadi kuma me yake da bukata ba, ba haka tsarin yake ba. Naga wani ya bada wani wuridi a masifar da ake ciki dan a samu sauki, za a yi ya rabbu ya rabbu ya rabbu ya rabbu ya rabbu miliyan biyu. To ya rabbu ya Ubangiji ya Ubangiji, to me ake bukata a wurin Ubangiji? A nan kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira sunan Allah da ya ce ya Hayyu ya Qayyum, sai kuma ya jefo da bukatarsa, sai ya ce bi rahmatika astaghith, da haka ba za ka kira sunan Ubangiji haka kawai, kana ta kira babu ladabi. Shi kansa adadin ba mu taɓa jin adadi da shari'a ta ba da shi wanda ya wuce wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa yana ga neman gafarar Ubangiji a cikin wuni, baya neman gafarar kuma kasa da sau ɗari. Wannan shi ne adadin da ya bayar mafi yawa, da haka shi yana neman gafarar Ubangiji. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana daga fudowar rana zuwa faduwarta a wuni gaba daya baya yin kasa da sau ɗari. Kaga kai ma yana da kyau ya zama a wuni istighfarin ba za ka yi kasa da sau ɗari ba, in ka dora akai kuma anan ba ka yi laifi ba. Sannan tawassuli na da ayyuka na kwarai, kai kanka mai yin addu'a lokacin da za ka yi addu'a, za ka iya roƙon Allah ka yi tawassuli da wani hali yanayi da kake ciki ka roƙi Allah da shi. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, ciki addu'a sai yana cewa ana faqirun ilaik, ya Ubangiji ni marashi ne kuma mabukaci ne zuwa gare ka. Da haka halin da kake ciki za ka iya roƙon Allah da shi. Ya Allah, a halin nan da muke ciki na kunci, mu masu bukatar sassauci ne zuwa gare ka, ka roƙi Allah da halin da kake ciki. Ya Allah, halin nan da nake ciki na farin ciki, Allah ka dorar mun da shi, ka roƙi Allah da halin da kake ciki a wannan yanayi. Kamar yadda Annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya tafi Madiyana, a lokacin da Fir'auna ya fafure shi, sai ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sai da ya yi taimako ya bada agaji ya dawo gindin inuwa ya zauna. Annabi Musa ya je bakunta, ba wanda ya san shi a garin, ba masauki, babu abinci, babu guziri, babu shimfiɗi, babu mayafi, zogensa daga shi sai tufafinsa, saboda a lokacin Fir'auna ya fafure shi yana neman ransa, shi kuma yana neman tsira da rayuwarsa, da haka damuwarsa ya fice da rayinsa. Yayin da ya isa Madiyana, ya ga ‘yan mata da samari ana ban ruwa a yanda ake ban ruwa, saboda ɗabi'a duggun da ake taruwa samari da ‘yan mata za a gagu ne na chapter. Amma yana zaune yana kallon me yake faruwa, sai ga wasu ‘yan mata a can gefe a zaune suna jira, sai da waɗannan dandazon samari da ‘yan mata suka gama abin da suke yi a wurin ban ruwa, saboda shi zakara dama. Inda ya ga ‘yan mata to zai ba da tsakuwa, shi kuma zai haƙura da mai, zai ba da tsaba, shi kuma zai haƙura ya ci mai, ya ci tsakuwa. A nan ne za a je a yi ta jan ruwa, ana nuna shi ya isa don ya burge wata. Da haka ‘yan mata kuma Allah ya gina su da ɗabi'a ta san banza, amma ‘ya’yan Annabi Shu’aib da suke da tarbiya ba su shiga cikin wannan ba sai su koma gefe. Da aka gama sun zo budewa rijiya a matsayin su na yara mata guda biyu bude rijiyar yana matukar ba su wahala kazalika jawowa ruwan. Annabi Musa da ya karanci masu tarbiya ne da aka watse sai zo ya tambaye su ma katbukuma kuku me labarinku wani irin tsari ne gashi ana taimako amma kun ki shiga. Suka bashi labari suka ce ai babanmu ya tsufa babanmu mai rauni ne babanmu kaza. Annabi Musa ya jawo musu ruwa ya gama dawainiya bai kama hira da su ba bai tambayi lambar waya ba aka sa ka abin yake eh so da haka Annabi Musa suka tafi abin su. Damuwar da yake da ita da ya koma gindin bishiya sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. A lokacin shi marashi ne fakiri ne da haka yana da bukata a wurin Allah ya samu matar da zai aura, yana da bukata ya samu masauki, yana da bukata ya samu wurin noma, yana da bukata ya samu nutsuwa, sai Allah ya karbi addu'arsa. Iyaye, wannan yake nuna wajibin iyaye ne su zama masu lura masu kula. Kaga yanzu aka sau yarka ta tafi ta wani wuri kasuwa ne makaranta ne wurin aiki ne sai ka mata wasiyoyi guda goma karatun nutsuwa karki mu'amala kaza karki kaza karki kaza kine sanci wurin maza kine sanci dariya kine sanci kaza sai kayi wa yarka wannan karatun. Shi yasa ita mace namiji kai Allah ya aje ka a matsayin makiyayi mai sanda ita kuma an aje ta kamar dabba da aka dabba sai dawa sai da mai kiyo sai da mai kula da ita in ba haka ba kuma za ta sangarci. To anan Annabi Musa ya wannan tawassulin da halin da yake ciki wannan sai yake nuna mana halal ne. Sannan na shida baya halatta yin tawassuli da wani wanda yake rayayye ka zo kana ya Allah dan malam wane ka biya min bukatata kamar yanda yanzu ake wasa da wata shirka sai a ce shehu kana gani wannan sanyin ya zo ba ni da mata haka za ka samari sun rubuta shehun a ina yake gani na daidai shehu da za a ziyar lokacin da yake da rayi Kano wurin zuwansa ne amma da ba shi da rayi da za a ziyarce shi sai da aka bi shi zuwa ina sai da aka bi shi zuwa Senegal nan ma da aka je bai zo taron ba sai da aka je ziyara zuwa ina makwancinsa yadda kabarinsa yake wannan yake nuna ma tabbacin baya gani. To amma da yake in shedan ya ra'u mutane idan su yaka rufe a ce ma gashi nan ma anan bau ganshi ba gashi nan a jikin tiles kuma sai su yadda saboda imani da wannan lamarin. To baya halatta irin wannan tawassulin kamar yanda idan muka lura wayannan mutane guda uku ba al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane. Mu gane tauhidi dama ciniki ne tun na fari. Shi yasa Allah da ya rika irga mana wa ila madyana akahum shu'ayban sai ya ce qala ya qaumi u'budullah duk annaba wannan da Allah ya ko sai ya ce wa ila sai a faɗi wannan al'ummar ko kabilar karshe mai aka tura shi su bauta wa Allah. To wannan tawassuli da kyawun ayyuka wani abu ne tun al'ummomin baya inda wanda ya fi cancanta da shi mu ne al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida da za mu ambata ta karshe shine yawaita ayyuka na alkhairi kamar yanda mutane ukun nan kowa da irin aikin da ya mabambanci ba kuma shawara suka yi wani yi kaza ni ne yi kaza ba kowa da abin da Allah ya kimsa ba. To a musulunci kowa da nau'in irin abin da yake da dama a matsayinsa zai iya aikatawa. Shi yasa in muka lura a wurin sallar farilla a wurin kabbara harama da za mu ɗaga hannu sai aka ba mu dama daura da kirji aka ba mu damar Allahu Akbar daura da kafada aka ba mu damar da za mu yi ta daura da kunnuwanmu me yasa a hikimar aka nau'anta mana. Akwai wanda ba shi da lafiyar hannu da zai iya yin haka amma zai iya yin wannan. Akwai wanda bai da damar da zai iya yin haka da hannunsa amma zai iya yin haka da hannunsa. Wannan dankar wani ya rasa damar da zai yi wannan aikin na alkhairi sai aka nau'anta mana su daban-daban. To yana da kyau yawaita ayyukan alkhairi. shine kasuwancin da mutum zai yi mai riba, babban kasuwancin da babu faduwa a cikin sa. Kamar yadda in muka lura, na farko a kissar ya zama mai tsananin biyayya ga iyayensa, na biyu ya zama kamamme akan harkar mata, ya kame kansa, sha'awar sa bata rufe masa idanu ba. Sannan na uku ko zamu ga yadda ya zama amintacce akan dukiyar da aka dora shi. Ya ƴan uwa masallata, mu iya kokarin mu waran kwadayin ayyuka na alkhairi wanda za su tsiratar da mu a ranar da take kunshe da bala'in da ba mai tsirar da kai sai imani da ikhlasi da ayyukan da ka aikata. Allah muna roƙon sarki ka ƙara mana shiriya. Allah muna roƙonka ka ƙara tabbatar da mu akan ayyukan alkhairi. Allah muna roƙonka ka ba mu tsarkin zuciya a cikin ayyukan da muke aikatawa. Allah muna roƙonka ka raba mu da zamiyar ƙafa. Allah muna roƙonka ka albarkaci rayuwarmu, ka sanya yawan rayuwar da zamu yi ayyukan cikinta su wuce yawan kwanaki da numfashin da muke da shi. Allah muna roƙonka ƙasarmu mai albarka, ƙasarmu Najeriya, Allah ƙara mata albarka. Allah ƙara mata albarka. Allah ka ƙara mata tattalin arziki. Allah abubuwan da yake faruwa tsakanin NNPC da kamfanin Dangote da ‘yan kasuwa, Allah ka ƙara tabbatar da hanyoyin da mai zai sauki a ƙasar nan. Allah ka ƙara, karka bar su Allah su haɗu a kan abu guda ɗaya, duk wanda ya kawo nasa Allah ka ba shi ikon ɗaya sauƙaƙa har a dawo farashin da shi ya dace da ‘yan ƙasa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akarna ma asrarna ma alanna ma anta alaw bihi minna. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa za'ima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ganimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.